اللهم بارك على آله وصحبه ومن دعا لدعوته ومن اهتدى إلى غيره. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yau muna 22 ga watan Zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan 5 miladiya 2025 mun hada wannan wuri mai albarka domin tunatar da junan mu abin da ya shafi rayuwa na addinin musulunci wanda taken muhadaran zai kasance abubuwan da suke ruburguza rayuwar matasa da al'umma gaba daya. Na farko malamai sun fitar da wasu abubuwa guda uku manya-manya wanda duk a ƙarƙashin su ne aka yi rassa na abubuwan da ke rusa rayuwar matasa da al'umma gaba daya. Shi yasa da musulunci ya zo ya fara yaƙi da su. Na ɗaya jahilci yana rugu-rugu-rugu-rugu da rayuwar al'ummomi da rayuwar ɗaiɗaiku. Shi yasa ba abin da ke tsabtace al'umma kamar ilimi. Allah tabaraka wa ta'ala ya fara umartan manzo sallallahu alaihi wasallama da yayi karatu yace iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq al-insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Shi al'amari na ilimi zamu iya kasa shi kashi biyu ko uku. Na farko ilimin addini wajibi ne ga kowa domin saboda shi Allah ya halicce. Na biyu ilimin sana'a. Na uku ilimin zamani. To ilimin sana'a za ka iya haɗa shi a cikin ilimin zamani saboda ilimin zamani ya zama sana'a. Duk wanda yake so ya gini ya zama cikakken mutum ya yi ilimi. In kana so ‘ya’yanka su zama nagartattu kas rayuwarsu ya wargaje to su ka dage wajen karatunsu na addini da na zamani. Rashinsu yana rusa rayuwa. Misali ilimin addini shi zai sanar da kai wane ne ma ya halicce ka. Haƙoƙin da ke kan ka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora ma wanda wajibi ka sauke. In baka sauke ba za ka samu matsala. Kuma ka san farillai da sunnoni da mustahabbai. Shi kuma ilimin addini yana da manyan ginshiƙai guda huɗu. Na ɗaya tauhidi. Dole ne ka san tauhidi. Wajibi farallin farai. Duk wanda ba yi da ilimin tauhidi abu ne mafi sauƙi ya hallaka nan take ya wayi gari mumini ya kai mace yana kafiri kuma kafirin mai anga madaran kafiri. Na biyu ilimin karatun Alƙur'ani da sanin ma'anoni shi saboda in ba ka da tauhidi to shi kuma wannan ba zai ba amfani. Ilimi na uku shi kuma ƙarƙashin ilimin Alƙur'ani akwai sunna. Ana hada ilimin Ƙur'ani da hadisi. Abu na biyu da ya zama dole ka sanar da ‘ya’yanka Ƙur'ani da hadisi. In ba ka hada biyu ba zai zama ɗalaƙatu. In baka haɗa mai ilimin Ƙur'ani da hadisi ba to zai zama ɗan galaka. Ilimi na uku shine ilimin fiqhu, ilimin dokokin shari'ar musulunci wanda a ciki za ka ji abubuwan da ya kamata ka yi da wanda bai kamata ba da abubuwan da in ibadanka ya ɗan samu tasgaro za ka miƙar da shi. Ku lura duk fiqhu za ka ga dokoki ne. Shi yasa ake ce mai Islamic law. Ilimi dokoki ne, dokoki na ibada da na mu'amala. Dokoki na ibada kamar tsarki, alola, sallah, azumi, hajji da sauransu. Ilimi na mu'amala kamar rabon gado, kaman aure, kaman abin da ya shafi zakka da sauransu. To ilimin fiqh shine na uku wanda wajibi ka sani. In ba ka sani ba za ka iya samun naqas a addinin. Domin Qur'ani da hadisan manzo suna cike da ilimin fiqh. Da a ce mutum zai fi hajji sai ya ce zai tattauna akan hukunce-hukuncen ilimin fiqh da ke Qur'ani sun ga karfe shi sai dai ya dauki topic daya aure ya ishe shi ya fi hajji a kai sarki ya isa kai fi hajji a kai ayoyin shayarwa ayoyin gado ayoyin ciniki ayoyin riba da sauransu. To yanzu misali duk wanda bai karanta fiqh ba fassara ayoyin aikin haji zai mai wahala, fassara ilimin gado ayoyin gado zai mai wahala, sallan tsoro ba Allah ya bayani akan sallan tsoro ba, yanda ake sallan tsoro bayanin shi a gamsu ya gamsar da masu ji zai mai wahala, domin Qur'ani ya zo mujmalan shi kuma hadisi ya yi tafsili fiqh ya ƙara tafsilin hadisi. In Allah ya ce aqimu salata, manzo Allah zai ce ga yanda za ku, su kuma malamai su bayanin hukunce-hukunce. Kaga Qur'ani da yazo sai hadisi ya aiki sai fiqh ya warware. To ilimi na hudu da ya zama wajibi a bangaren addini mu sani ilimin harshen Larabci. Domin yana daga cikin al-hududatil yahudiyya cewa ku sama musulmi kyaman Larabci. In kuka sa musu kyaman Larabci da kansu za su kyamaci addininsu, kuma ba za su taɓa fahimtar littafin da aka saukar musu. To sai ka ga mutum musulmi amma bai san abin da ke cikin littafin da ya fi komi a wurin shi ba. Qur'anin nan shi ne gatanka cikinka da wajenka ya fi komi a rayuwanka, amma kuma saboda rashin ilimin Larabci baka san saƙon da ke ciki. To ya zama wajibi duk wani uba ya ba ‘ya’yan shi waɗannan ilmoma guda uku a ɓangaren addini. Ɓangare na biyu ɓangaren sana’a da ilimin zamani. Ɓangaren sana’a da ilimin zamani shi ma yana taimakawa wajen gina rayuwar yaro in ya samu na addini sai kuma ya taɓa wancan. Kun ga dukkan medical sciences, karatun medical sciences gaba ɗaya ilimin sana’a ne, wanda idan mutum ya karanta ya ƙware to kai ba sai an gaya ma ba, bayi da sukuni kullum baki zai ringa yi. Fannin ido ne, fannin jiki ne, fannin haƙori ne, duka in ya ɗauka fannin gwajin jini ne da sauransu. Na biyu duk wani professional course sana’a kaman agri, kaman education, kaman law da sauransu, kaman engineering. Amma da yawa yaranmu suk Hausawa, I'm sorry to say na ce Hausawa, suna karanta fannonin nan ba su shigowa gari su ɗabbaka shi sai dai ya tsaya a takarda. Kaga mutum ya yi engineering wai ya je yana neman aikin gwamnati, mutum ya karanta agric wai ya je yana neman aikin gwamnati, me zai yi da aikin gwamnati? Sai dai wannan kawai riban kafa. Mutum yana da degree a computer science wai ya je yana neman aikin gwamnati bayan ga sana'a a hannun shi? Mutum ya karanta civil engineering wai ya je yana neman aikin gwamnati? Kai mu ne fa za ka ga professor a ne a pharmacy amma ko chemist ba ya da shi, professor fa malam a pharmacy amma ko chemist ba ya da shi. Kafin ibo sun fi so su karanta pharmacy fiye da medicine. saboda pharmacy course ne na sana'a na hada hada asali ana koyar da shi ne ma yanda ake hada magunguna to mu nan bamu da kamfanonin hada magunguna sai kaga in mutum ya karanta pharmacy sai dai ko dai business na magunguna ya bude chemist da kamfanin magunguna da zai ringa tsiyowa yana tsiyarwa irin yanda Ibo suka mamaye ko kuma a dauke shi a shika a aje shi a chemist wanda capacity din shi ba dan haka akai shi a Najeriya ne zaka ga mutum yayi degree a pharmacy an dauke shi a babban asibiti amma ya kare a chemist maimakon a ce ana da kamfanin magunguna su ta kirkiro magunguna na cututtukan da suke kalubale a gare to ka karanta pharmacy ai ka samu sana'a mana ka fara da karamin chemist wata rana sai kai kamfani sai ka ringa zuwa da magunguna daga India tunda da India da China da America duk duniya sune kasashen da suka kafe ko ina ma kamfanonin magunguna masu karfin gaske amma mu Najeriya hatta zaren jakan mun kasa rike imam makotan kamfanin nan mun kasa rike ta sirinji fa suke yi amma mun kasa rike kamfanin sirinji ina ga ga magunguna duk kamfanin ma da suke yin dan fanado da wasu abubuwan da ake duk yana kudancin Najeriya ne a arewa wani kamfani ake da shi ne magani shi sa durin da jahilci ya yawa zaka ga yankin Arusha to saboda haka jahilci yana rusa al'umma yana rusa gida ku lura a gida ɗaya magidanta bakwai duk cikansu ba mai ilimi sai ka ga ba mai maka maganin 2000 sai ka ga akan kejin kaji magidanta na ta dambe to ka ga irin wannan gida shine fa irin wannan kafa in ta zama duk jahilai ne a gidan a kafan to in banda yaƙe yaƙe da kashe juna ba abin da za a rinne kunji na farko duk wanda yake so kan gidan shi ya rushe ya ji jahilci in ka yaƙi jahilci to ilimin addini shi kuma zai yaƙi barna saban Allah shine nabi saban Allah na rugurguza al'umma kuma abin da ke yaƙi da saban Allah ilimin addini abu na uku zaman banza na rusa al'umma shi kuma abin da ke yaƙi da zaman banza ilimin zamani yanzu misali jama'a na karanta civil engineer zan iya buɗe shago na sai da siminti zai zama fildi na ne ya ringa sai da kusoshi ya ringa sai da wasu abubuwa wanda ya shafi kayan gine-gine kuma ana ɗauka na haya yan kwangila na ɗauka na ina duba musu aiki sai ka gaba abin ko an ci ga aikin gwamnati zaka ce ba kasu domin akwai dan kwangilan da in ya fahimci ka san abin da kake ya rike ka da kyau aiki ɗaya sai ka samu miliyan 2 gara tutun ka na shekara 34 wallahi akwai wanda in ka duba mai aiki ya fahimci ka san aiki ka duba mai aiki ɗaya na rantsa da Allah sai ya baka miliyan 5 miliyan 10 to in ya biya ka sai ka zo ka bude shago ne ka zama albaben lanzariya duk kayan gini kana safara in kuma chemical engineering ka karanta duk magungunan nan na kwari da ake yi na aiki na abubuwa da ake saidawa maganin feshi maganin duk yan chemical engineering ke yin su duk wani maganin feshi na kwari na gona yan chemical engineering ke su suke yi in ko kai agric to wannan kiwon kaji ne kiwon kifi ne kiwon kaza ne abubuwa noman wake noman kaza ne abubuwa iri-iri na ɗaya kenan da yanda ake sarrafa su ka noma ya zama production processing ya ake sarrafa shi sai marketing yanda ake kasuwancin shi zaka ga wanda ya karanta agric yana kasuwancin amfanin gona yana kuma sarrafa shi kuma yana noma shi to malam in ka kafu me zaka yi da aikin gwamnati to ilimin zamani yana yaki da zaman banza shi kuma ilimin addini yana yaki da su duka yana yaki da saban Allah yana yaki da zaman banza saboda kowane annabi cikin annabawa 25 yana da sana'ar shi to idan kuma aka ce saban Allah duk wani nau'i na saban Allah babba da karami ya shiga kamar misali littafin nan da ke gabana manya-manyan zunubai ne guda ɗaya wanda dukka kowane ɗaya cikin ɗarin nan yana rugurguza rayuwar matashi yana rugurguza rayuwar al'umma to ka karanci addini ka san Allah ka san girman Allah ba za ka saba mai ba kuma duk halittun Allah kaf in banda mutum da aljamba mai saba ma Allah mala'iku in ka hada mutane da aljanu sun nunninka mai yawa mala'ika ɗaya zai iya tada duniyar nan saboda ƙarfin da Allah ya bashi to amma saboda sun san Allah ba su iya saba mishi sai ma aka ɗabi'antar da su akan yin ma Allah da yayi to shi mutum da aljan su ne kawai a halittun Allah suke saba ma Allah kuma abinda ke sawa su saba ma Allah jahilci innahu kana zaluman jahula Allah da kan shi bai إنما يخشى الله من عباده العلماء ميسا الله يقول با وسكي جنس وران الله دا جنس باين الله وفا شي مالم سمو دا سنسان الله وان دي سان الله زي رنجة تاكا سنسان وجان ساباني تو كاق إلمن الدين ينا ياكي دا سابان الله إلمن زامن ينا ياكي دا زمن بانزا Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka taba fitarwa a cikin mutane gaba da me yasa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar to ya za a yi khairul umma a ce kuma ba su da ilimi kuma ya za ya ce khairul umma ba su da sana'a sai mu zama sharrul umma domin in ba mu da ilimi za mu saba ma Allah kuma saban Allah mutanen da suka danne shi saban Allah su ne sharrun na sannan kuma in kana da sana'a za ka fi jin daɗin rayuwa shedan za ka fi jin daɗin yaƙi da shedan domin mene kana da abin da zaka tsara addininka da mutuncinka to shi sa na zabo wasu abubuwa guda goma da zan bada misali da su wanda yake rugurguza rayuwar mutane na farko waɗancan manya ne wanda a ƙarƙashin su aka samar da wannan na ka kumanta jahilci saban Allah da zaman banza kuma na ba ku asamin duk wanda yake da ɗaya daga cikin nan ukun nan kai ba za ka yi sha'awan ka zama irin shi tantagaryan madaran gurguzun bakin jahi ko shi aka tambaye shi wane sunan ka zai ce malam mudi saboda ashe ilimi da dadi har jahili in aka ce waye jahili ba zai ji dadi ba saboda muninta wanda a ƙarƙashinta sabo ke fitowa an gane ku kuma a ƙarƙashinsa rashin sana'a ke zuwa to na farko abu mafi girman laifi da ake saba ma Allah da shi ashirku billah hada Allah da wani wurin bauta domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a suratul nisaa aya ta 48 ya ce inna allaha lallai Allah la yaghfiru an yushraka bihi bai gafarta mu wanda yayi mai shirka wanda yayi mutu yana hada shi da wani wa yabsuru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta koma bayan wannan ga wanda ya so. Hakanan a suratul ma'ida aya ta 72 Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu may yushrik billahi lalle yanda al'amarin yake shine duk wanda ya ma Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta aljanna a gare shi wa ma'awahun nar kuma koman sa wuta ne saboda wuta ita ce mafi kololuwan azaba ba wani azaban da za a yi ma mutum da ya wuce azaban wuta ita ne kankat Allah ka tsare mu daga azaban wuta haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labari daga manyan manyan zunubai ba salatan ya faɗa haka so uku kalu suka ce bala ya rasulullah eh ba mu labari ya manzon Allah kala yace al ishraku billah kun ga shirka ga Allah na biyu wa uququl walidain da saba ma iyaye yau sai ka ga mutum ƴaƴan shi 15 amma shekaran shi 75 bai daina awo da cefani ba 15 din nan sun zama ba su da wani amfani a gare shi da zai je chemist a rubuta mai takarda magani naira 5,000 sai dai ya da makota ko masallaci ko wajen abokai su je su sai mishi amma a ƴaƴan ba wanda zai karba ya sai shi ko ku ce su sun yi mutum dan Allah shi da ya kula da ku da waye mutum yau ƴaƴa sun zama ƴaƴan agwagi wasu sun zama ƴaƴan kaji iyayensu ba sa jin daɗin su ba sa ɗauke musu wahala ba sa rage musu wahala wani lokacin laifin iyayen wani lokacin kuma iyayen sun abin da za su yi ƴaƴan ne ba su da mutunci da ana samu me yasa suka lalace saboda irin rukun da uban ya musu wasu kuma ya rike tsakani da Allah amma kuma an tsagwaran tsabar rashin mutunci yasa ba su kula da iyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa kana muttaqin yana kishin gide hajalasa sai ya zauna faqala yace ala ku saurara wa qawlu zur ala wa shahadatu zur da maganar zur shedan ƙarya baka sani baka ce ka sani wa shahadatu zur da shedan ƙarya kun ga shahadatu zur da qawlu zur akwai bambanci ana hira ba a tambaye ka baka ce ka sani kuma ka zo kana tsoma baki shedan zur a nime ka ka bada sheda ka faɗi ƙarya qawlu zur a hira ka ringa faɗin ƙarya kana bada bayanin da ba haka ba wannan kuma an nime ka sheda yana daga cikin shedan zur takrzol shedan zur duk wanda aka bashi takaddan ƙarya yaji yana aikin gwamnati da shi wannan yana cin haram wannan takaddan shedan zur wanda aka je aka rubuta mai jarabawa shedan zur yau iyaye suna zuwa su ɗauki hayan wasu su rubuta ma ƴaƴansu jarabawa a ɗauki shedan zur a basu kan da ba nasu ba shi ne a takardarsu a ba su aikin da bai cancance su ba ko kos ɗin da za su karanta wanda bai cancance su ka ba da kuɗi a baka maki alfasin ɗinka ka je kai ta kashe mutane a asibiti shedan zur shedan zur ne alajabtala pilot ya yi satin jarabawa ya hau sama ya kasa sauke su a ga tun ana labbai kallahumma labbai sai a ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un engineer civil engineer ya yi satin jarabawa bai ci ba aka ce ya ci ya je ya duba ginin da bai yi ba ya ce ginin ya yi an yi approving an biya dan kwangila ana ciki ana hada gini ya watse ya danna mutane sharrin satin jaraba. Wai likita za ka ga kana gaya mai laluranka wai yana duba waya wai sai yi browser zai ga maganin da za ka sha. Wai sai rediyo tambayan Google ciwo kaza ne ya kamata ya sha. Sai ka san samu matsala. Lokin ta yi satin jarabawa an ce ta ci, ta je mai diabetes ta sa mai ruwan da bai kamata ba. Nan da nan kawai an ga ya shiga jijjiga, likita ya zo a guje yana waye sa mai wannan ana sista wancan ne, ya ce a tirge za ki kashe shi ne. Wanda sai an gwada test naka shin ba ka da suga, sannan a san irin ruwan da za a sa ma. Mutane nawa suka mutu a private school, a private hospital. Ka yi satin jarabawa an ce kana da degree a education ko master's ko PhD, ka je aji yara na maka dariya, kana duk sai ka cubura ubansu kare uba. Duk wanda bai sai handa awud ba kare uba, ma jambiro maganin da kikin malami. Kirga ya shiga aji ya kasa lacca, ko ya shiga aji ya kasa ticin saboda satin jaraba. Ko ka je duba dan titi yana masailu salasa, matsaloli guda uku. Wai masailu salasa shine matsaloli uku, to shine stress matsala. Me za a yi da satin jaraba? In yara suka ce malam matsaloli uku, ya ce ni za ku gaya makara, sai ka ji zagi. Shahadatu zur aka ba shi, shi yasa manzon Allah ya ƙarfafa change the date of birth shahadatu zur. Malam wai dan ai ta cin albashi. Allah shahadatu zur, change the date of birth shahadatu zur. Wai dan ai ta cin albashi, to ko ka canza ko ka canza, date din ajalinka ba zai canza, kuma arzikin da Allah ya rubuta ma ba zai canza. Ni na ga wanda sai da ya ritaya arzikin shi, wallahi bai taba zuwa Hajji da Umara ba har ya ritaya. Tun da shekarun ya ritaya fara zuwa Hajji da Umara abbana, sai dai ya ce ba za shi. An gaya ma rashin ritaya shi ke kawo arziki. Ka je ka canza date of birth, ai ta rigima da kai a ofis. Ka je kai academic, ka yi wannan ka yi wannan, wajen dai ka kara karyan da kai. Kai da ake fatan ma kai ritaya da karfinka. Kuma investing din ƴaƴa ya fi investing din komi da kake. Investing din ɗalibai kai, investing din ɗalibanka, ka gina su su ginu, ka gina ƴaƴanka su ginu, ya fi ka gina gidan kaji da gidan gona. Abinda ƴaƴan nan da ɗaliban nan za su kawo ma gidan kaji da na gona ba zai kawo maka. Allah ga su halin ba zai kawo ma ba, saboda arzikin dan adam ya fi komai. Ku yi investing din ƴaƴanku da ɗalibanku, ku sha mamaki, Allah zai albarkaci investing din da kai. Da ranka da lafiyanka za ka huta. Ko ɗazu wani bawan Allah ya ce min akwai wanda ‘ya’yan shi ashirin maƙota na ta mai dariya wai ya faya haihuwa, ya ce wallahi duk abin da ya samu a duniya su yake kashe ma ilimi da tarbiya. Kun san ya fi cin kuɗi, ilimi da tarbiya ya fi abinci, ya fi masara da shinkafa,
da taliya ƴaƴanka sun fi cin kuɗi fiye da kuɗin masara da shinkafa da taliya. Tunda malam lokaci guda za ka yi ma yaro rajista 90,000, in shinkafa ka sai mai na 90,000 kwana nawa zai yana ci? Ai daɗi wallahi sai ya zama a cikin ƴaƴansa guda 8 duka Allah ya masa arziki. Kaga investing ko sai ya zama masu zage su za a sa kajet a yi tuwon shinkafa da nama da meye su zo su baje suna ci, kuma kuɗin kashewa suke bashi 300,000-400,000 su ce ga yi nan ko da wani abu zai taso ba baka riƙe wannan. Ku jama'a duk mai so ya gama da duniya lafiya kar ya shirka, Allah ka raba mu da shirka. Na biyu qatlun nafs, duk mai so ya gama da duniya lafiya kar ya kashe wani. Cisa yana zubda ma zubar da jini intayali yana rugurguza rayuwar ɗan adam da ƙasa ma gaba ɗaya. Yanzu mai rusa suda yaki, kaje durin da ake yaki kaga ya ƙasar za ta kasance, duk da jini yana rusa rayuwar al'umma. Na uku sihiri da bokanci, durin da tsace-tsace suka yawa da sihirce-sihirce, to ina tabbatar muku wannan wuri ya mutu ya gama. Kuma duk wanda ya ɗauki bokanci a matsayin sana'a ko mai bin bokaye za ka ga rayuwarsu ba yi da tabbas a rushe. Bari ba ku misali, bokanci na zamani shi ne cultism. In ka ga an ka samu gawa an yanke kanta, kuɗi za a yi da shi. In ka ga an fasa ƙirji an cire zuciya, masu neman mulki suka ce a samu musu. In ka ga an yanke al'aura, jarababbu suka ce a samu. Hammata sukan sa a yi musu sihirin al'aura. In aka yanko mata al'auran namiji aka yi mata tsafi, in sun ta haɗa ido da kai, in siya kuka haɗa ido, to za ka ji a duniya in baka sa da ita baka da sukuni. Hakanan masu zuwa su yanko farjin mata, shi kuma masu yin kifin ne, kun san kifin? To mata mazinata, ai maza mazinata, wanda in dai zai haɗa ido da mace su haɗa ido, in dai ba ta azkar to zai ɗauke ta ya sadu da ita har ya ji ba daya, sannan ya sallame ta. Shi yasa kullum sace mutane da mali su neman duniya da wanda kuma jaraba yake damu. Hakanan akwai sihiri kuma na rufa ido, na rufa ido. Akwai wanda ya je wurin abokin shi suna magana, sai ya ce shi ko sai ya nuna ma abokin shi yanda ake me ake ce ma sihiri. Sai ragunan shi suka zo wucewa, ragunan mai gidan babban ne a baya shi ne na ƙarke, yana zuwa kawai sai ya ce a dole su ka zo gidan, kawai sai ya ga rago ya tsaya ya waigu. Tunda mai gidan ya siyo ni sai a yau za ka bar gidan, ya ce sai na ga bayi, ya ce to wuce, kawai sai ya ga rago ya wuce, kawai mai gida sai ya zufa yana don Allah ka raba ni da ragon, ya ce ai ya shigo kenan, ya tsorata. Haka nan ya shiga ya ɗauko ragon nan ya ba mai sihirin ya tafi da shi, kila hadda kuɗi. Bayan kwana biyu sai ya dawo mai da ragon shi, ya ce wallahi sihiri ne maka, ba ragon ya yi magana ba, na wanke idonka ne. Ba shi ya yi magana ba kuma ba shi ya tsaya ya waigo ya yi magana, tsaban sihiri ne. Ba ku ga sihirin da suka yi ma annabi Musa ba, da suka saki igiyoyi da tsummokara. Annabi Musa annabin Allah ne fa sai da ya tsorata. Allah ya ce inni la yakhafu ladayyal mursalin, koma sake sandanka. Saboda haka masu sihiri sukan yanka takardu su sai kaya da shi, sai bayan sati ɗaya sai ya koma yanda yake. Sukan kai ka gonan masara ka sai mota, ka zuje musu kuɗi, sai ka zo ɗauka su ce da la'asar in an womin ɗin ta an meye ka zo ka ɗauka, Allah sai ka gonan masara ne. Sun wanke idan ka. Ashe duk itatuwan masara ne malai, sai ka ga tsala-tsalan motoci. Sihiri? Akwai ma sihirin mallaka ta wulla, in mace ba ta son yi, sai su je su yi wani rubutu su wanke su samo dutse mai sili-sili da zuciyan akuya, su sa shi a tukunya ya ta tafarfasa ruwan ya ƙone. In ruwan ya ƙone, zuciyan wannan akuyan ya dagargaje ya mammanne a cikin dutsen. To da zaran an sa shi a aka ɗauko aka je aka binne a bayan gidansu ko a ƙofar gidan. A'a, ai ba faɗa abin da ake rubutawa ba. Dokta da na ce kaza ake rubuta, to wani sai ya je. To yana gaya ma kawai aka binne, to yarinyan ko bacci ta farka. Haka iyayen za su rai tana ita irin wurin isu za ta, ita isu za ta, sai ita sai isu. Daga ta fita ya ce, in kuma na kafe ne sai a je ɗakin wanda ta ƙi zaman auren, sai a kafe a bayan ɗakinta. Duk in ta je zaure za ta fita sai ta riƙe dangare na bin bayan ta sai ta dawo. Sai ya ce ta je da kan. Akwai kuma wanda ake yi na kuciya, sai a yi sihirin a yi tsafe-tsafen a sa alaya a ɗaura a ƙafan akuya, ai a ƙafan tsuntsu, yana fita ita ma za ta fita. Sai ta je daji yunwa ya kashe, wanda aka yi ma ya je daji yunwa ya kashe. Duk yanda tsuntsun ya nufa can za ta nufa. Har sai ta ɓace ɓat. Kai wato, ƴan sihiri ɗin nan nune. Ba su da tausayi. Shi yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haddu sahir qatlu darbuhu bisay, a wani ruwayan qatluhu bisay, hukuncin boka mai sihiri ku tulla kai, in ba haka ba za ku zauna lafiya. Sai kaga an hada makishiya wani mugun tsafi, an hada da mushen jaba, an je an binne. Yanda jaban ke wari haka jikin matan zai ringa wari. Mijin da ya matso kusa da zai ji tana warin jaba. Wani kuma a juji sai ya ji tana warin juji. To sihiri yana ragargaza rayuwar matasa. Abinda ke rugurguza rayuwar al'umma kuma tarku salati, barin sallah. Yau ta kai ma matasa wallahi da yawa ba sa sallah. ‘Yan mata ya ci a taccin nasu, hadda wani abu da suke yi make-up, in suke make-up ba su alola ba su sallah, wakata ya wanke kudinta. Ta na ba da 6,000 an mun make-up in je in wanke. Sai ka ga in za ta yi aure tun safe, sai ta kwana 3 ba ta yi sallah ba. Kuma lafiyan talau. Ba sa sallah. Eh? Wallahi da yawa. Ka ga fuska har yana wani daskare-daskare. An lafta mai muhuda iri-ira, an ja jambaki fuska ya yi wani kwanu kamar aljana baka yalo. Kuma 6,000 ta biya aka yi mata. To ya za a ce su alola ce sallah. Allah ya sauke. Haka na gaba, jama'a al-luwat na biyar abinda ke rugurguza rayuwa luwat. Luwat yanzu akwai kasashe 38 a duniya da suka halasta luwadi. Ku shiga Google ku gani, tun daga Faransa, Ingila, America, Green Island, Australia, Austria, Africa ta Kudu, Brazil, kasa 38 suka mai da luwadi halas mana. Kun san ko zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ba a taba kama wani luwadi ba, amma Allah ya bada labarin mutanen dan Allah a iliminsa ya san ƙarshen duniya abin zai dawo. A dukkan ayoyin da Allah ya saukar ne su Ibnu Abbas da Sayyidina Ali suka yi bayanin hukuncin masu luwadi. Manzo Allah ya ce uktulul fa'ila wal maqul, amma wai a kama wani yayi luwadi a zamanin manzo a duk dubu sira zai wahala ku samu. To amma yanzu ya zama rampant yanda ake dakon yara ƴan mata, haka ake na samari. Kaga yaro ya wuce dan lukuti dan luwadi na lashe baki yana kai wannan yaron ruwa zai. Kware su ta suna da signing, suna haduwa suka yi wani signing, sai kaga ɗaya ya bugi gaban ɗaya, ɗaya ma ya bugi gaban ɗaya, ko kaga ɗaya ya bugi duwawun ɗaya, ɗaya ya bugi duwawun ɗaya, maza fa, ko kaga sun runguma juna, sun ma juna ke. Ya sunan ratata. Yanzu ga yanan ba ma ɗugo shi ma ya zo yaya yana yaɗuwa kamar wutan daji, har suna da wani sainin na sarƙa a ƙafa. Kaga asalin ado a ƙafa halas ne, amma in wasu lalatattu suka mai da shi alaman su kuka na ƙaurace mishi. Za ka ga wani lokacin in ƴar maɗugo da ƴar maɗugo, in ka ji mace ta ce mace I love you, to ƴar maɗugo ne. In suka zauna za ka ga ɗaya ta runguma, ɗaya ta zuro hannunta a ƙirjinta, sai ka tana mata wasa da nono. Ko ka ga tana zaune sai ta zo ta zauna a cinyan tarabas. Ko ka ji in suna magana tana yaban halittanta. Ai gaskiya ke ga ki nan ƴar dararriya da ke ƴar cakaras. To maɗugo da luwaɗi yana nan yana raraka kuma yana yaduwa. Abu na shida zina, azzina. Shi zina da ka gani bala'i, illan zina. Ka ga na farko in mace ta saba da maza da yawa zai wahala ta iya zaman aure. Ka duk wanda budurwan da aka sada ita kafin ta aure ta zama bazawar. Kuma in ta ɗanɗani daɗin, in ba an tsare ta ba zai wahala ta iya bari, sai dai in ba ta fita ba. Kuma in ta saba da maza suka huda ta sosai, kai ta je ta yi aure ba za ta iya zaman aure ba, domin sai ta ji mijinta bai kai rabin wanda ta saba da shi, yaushe za ta iya haƙuri da shi. To yanzu ga yanayi shi ma yaya yana daga cikin sharrinsa, ikhtilatul ajnas. Ka a ɗauki ɗan wani a kai ma wani, in ka auri mazinaciya za ta iya ɗauko ɗan wani ta kai ma wani. Shi yasa cikin sharaɗin da Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in mata mu'minai suka zo wurin shi za su yi mishi mubaya'a, to ga abin da zai gaya musu. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. سودا akwai matan da in sun dauke ciki suke zubar da cikin ma mazan ba sani ba, kai sai ka dauka tayi bari. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, kinaya ne na zuwa da cikin shege. su kirkiro ciki su kawo ma kai ta wahala da shi baka san ba naka ba. Ka gaya ma makocinka an ma haihuwa ɗa namiji nan ko yana ma dariya ɗan shi. Sai ka ga yaro a gida kawai ya fita daban. Ka gan shi kamar ɗan inyamuri. Ita ta san wallahi ba ɗanka ba. To wannan zinan ya zama bala'i, matan aure zina, ‘yan mata zina, wai har ‘yan mata suna zuwa ana sa musu family planning a hannu budurwa fa, ‘yan makaranta da masu talla. Saboda mene tsaban zina. Har yarinyan ma da take kamammiya sai a ringa ba ta da waye. Ya Allah ka tsare mu ka tsare zuriyan. Yana daga cikin saboda lokaci a gurguje, yana daga cikin abin da ke ruguza rayuwar dan adam uququl walidaini, domin laifi ne wanda tun a duniya Allah yake azabtar da mai. Wallahi tallahi ya saba ma iyaye wanda yake cutar da su yakan haukaci. Bila wasu sun san wanda suka haukace saboda haƙin iyayensu. Ke kaina na san wasu rayuwar ya burkice kuma iyayen sun tafi. Wata mujalla na Saudiya ta bada labarin wani Allah ya mai arziki duk abinda uwan ta nema sai ya hana. Duk abinda uban shi ya nema sai ya hana, har uban ya mutu. Uwan ta yi ta yi har ta haƙura. Bayan ta haƙura har mutuwanta ya zo, ta sa aka kira ta ce, to wane kana da halin da za ka kyauta samun, ka ƙi kyauta samun, saboda haka zan bar ma duniya ka ci da kai da iyalinka, kuma abin da kai min Allah ya maka. Kawai sai ta kwanta ta rasu. Kun san bai wata ba ce wata ɗaya da mutuwa ba ya haukace. Duk wani magani, duk wani asibiti mai tsada an kai shi, kai haɗar ke ma wani babban likitan ƙwaƙwalwa ya ce kai wai me ya tarihin ciwon wannan bawan Allah. Aka yi mai bayanin yadda ya rabu da iyayen shi, uwan shi, ya ce to tsakani da Allah ban da maganin da zan warkar da shi, maganin da zai shawo warke ba shi a duniya ita ne mahaifiya, saboda ku ɗauke mai shi ku bar. Amma yau sai ka ga uwa na neman abu ɗaya ana ta, uba yana neman abu, lokacin da kake kamar shi rarrauna, domin kai shi ya zama kamar ka ne a da, kai kuma ka zama kamar shi. Shi da yake kamar ka ya kyautata ma, kai da kake kamar shi yanzu ka ki kyautata mishi, ya za ka gama da duniya lafiya? Wallahi tallahi da yawa daga cikin magidanta wahalan da suke ciki a yau ba su iyaye ne, na rantsi da Allah ba su iyaye suke biya. Ka ga mutum raga-raga domin ban tausayi, amma an kaji yadda ya rabu da iyayen shi ba abin tausayi ba ne, kuma duk abin da za ka yi mai ka taimake shi wallahi ba zai ɗaga ba, ya karye kenan. Wallahi bashin iyaye wasu ke biya, da yawa bashin iyaye ne. Yasa duk wanda iyayen shi ke da rai ya gode Allah, ka je ka sasanta da su, ka nemi sulhu, domin kukan mutum uku bala'i ne, kai nukiliya ne akan mutum. Na ɗaya kukan maraya, maraya ya ringa kuka saboda zaluntar shi da kai, ka dasa ma kanka nukiliya. Na biyu kukan iyaye, iyayenka su ringa kuka saboda baƙin cikin da ka cusa musu, ka gama lalacewa. Na uku kukan wanda ka zalunta, ka murɗe mai gida, ka murɗe mai gona, ka riƙe mai albashi. Akwai wata jarida da na gani aka ce wani ma'aikacin lafiya irin jajirtattun na unguwa masu kula da mutane. A ɗaya daga cinjiyoyin arewan nan aka ce aka yanke mai albashi, ya zo ya duba ya gani ya complain kusan an zabda biyu bisa uku, sai da ya wata uku a jera ana mai haka yayi a gyara ya gagara gyara kai na ƙarke ma aka ce da aka turo mai albashin sa ya ga 4,000 nan take yanke jiki ya ce ban cancanci wannan abin ba, kawai yanke jiki ya fadi sai lahira. Akwai matan da ‘ya’yanta ma’aikaciya ne, ubansu ya mutu, ita take kula da ‘ya’yanta da albashinta, suka ɗauki waya suka cici mata bashi, tana ɗiban wajen 300,000 da aka turo masa albashi 4,000 ta tsira da shi, ita ma zuciyanta ya buga ta mutu. Akwai wanda matan da fitinan nune sukan samu mazansa a wanjin su mutu, akwai mazan da depression fitinan nune zalunci ga matansu, su ma depression ya kama matansu ka ji shi ka ta gani, wasu matan ba hauka ba ne, baƙin ciki da ta buɗe baki mijina hatta susuce wata mata zautu ya akwai su a maza. Amma ka zo masallaci ahlus sunna a daidaita sani i'tadilu ne gudan masa, ka je kai magana da likitocin kwakwalwa sai kai ta hawaye. Ha, to ina ganin zan tsaya a nan. Abinda na faɗi daidai Allah ya bamu ladan shi, abinda na kuskure Allah shi yafe mana. Allah Ubangiji ka albarkaci matasanmu, ka albarkaci ƙasanmu Najeriya. Allah ya sa a wurin nan a samu daktoci, likitoci, lauyoyi, injiniyoyi, limamai, alarammomi, rikakkun ƴan kasuwa. Allah ya marayuwanku albarka, iyayenmu Allah ya mutu albarka, wannan lacca ya zama izina, Allah Ubangiji ya sa mu laccan albarka. Dama na gaya muku littafin abu 100 ya kawo, to na tabo 7 saura 99 sai mun haɗa nan gaban Allah ya kai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abubakar Shifu Samaruddani, Allah ya saka da alkhairi. Na tabbatar da duk wanda suke cikin masallacin nan za su gazgata abinda na faɗa a farkon karatun nan, cewan kowa zai sami nashi tsaraba din, kuma tsakani ga Allah mun saurari muhabara wacce take kayyima matukar gaske, wanda ta tabo mana bangarori mabambanta a cikin rayuwarmu. Allah ya saka ma malam da alkhairi. Ya kulle mana duk da na ji a baya ana cewa a taimaka a ƙara ɗaya, ni kuma sai nake cewa a bashi haka, dukan da aka yi mana kamar abinmu haka, musamman gaban ƙarke, cewan da yawa in ka ga mutum yana ƙuzai-ƙuzai a rayuwa haƙƙi ne na iyaye. Wannan ta tabi zuciya na matuƙar gaske, kuma koda a kan shi kawai aka ce an tsayu, gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mana ya faɗi wani sako da ban sani ba ko kun kiyaye sakon, ya ce wanda ya rage mishi yake da iyaye ko wani ɓangare nasu ya je ya sasanta da su. Wannan magana ne ya mana shi mai tsada, don Allah ba nasararmu ba ne a ce dukkan al'umma duk ta gantale. mu je mu yi sulhu da iyaye wani abin takeici sai kai iya samun matashi wai kaga wai bai shiri da mahaifin shi wai suna gaba wai wata kusan uku wai ba sa shiri kuma akan wasu abubuwan da bai takara ya karya ba kuma wai kololuwan ma kila baya shiri da mahaifiyan shi kaga wannan ina rayuwa mai kyau ina za a tafi dole matsaloli su mana katutu a cikin al'umma wani akan wani dan kankanin abu ne kila ko ya dauko aure ne mahaifin yace a'a ko mahaifiyan ta ce kila sai da wani sharadi akan wannan ya zamanto a ce wai ana gaba tsakanin da da mahaifi ko tsakanin da da mahaifiya wai ana gaba kaga ina rayuwa za ta tafi da sura mai kyau kamar yadda nace koda akan wannan gaban kadai da dakta yayi mana tsokaci akai tsakani ga Allah kulliya ta biya kudin sabulu matukar gaske ballantana kuma ya shiga mana sako da lungu wanda bazan cinye lokaci ba kasantuwar muna tare da ɗaya daga cikin manyan malamanmu a cikin wannan gari wanda shi aka tsara zai zamanto yayi taliki a Sheikh Usman Balabakori wanda kuma zan mika mishi abun magana kai tsaye domin ya zamanto ya mana taliki akan wannan zama na minti 10 na ga malam shi ma yayi jotin din idona ya hangi kusan abubuwa kusan kai 80 da wani abu ne na dai ga malam yayi ta rubutu to malam da yayi mana muhadara yace abubuwa 100 ne a cikin littafin to wannan dai mai sauki ne duk wanda ke son lamban malam committee in tana son lamban malam mai sauki ne zan bada ni ma sai aban na goro sai ya zamanto kila bayan sallah sai ya zo ya kara koda guda 20 ne akara wa kallahi bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil ladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah ya kara albarka ga matasan mu ga masallaci ya cika da matasa da ƴan kananan yara da kuma iyayenmu da tawa Allah ya ƙara albarka Allah ya sa a kammala lafiya mu ma Allah ya sa mu kammala lafiya Allah ya ƙara albarka ga kananan ƴaƴanmu da kuma matasanmu hakika Dr. Sheikh Abubakar Samaruddani hakika yayi wa'azi wanda yake mai gamsarwa dan almajiri na Nursery School kamata bai sai ma dakta taliki ba inda ba ana son taliki ba saboda haka ne ina gani alhamdulillahi abinda malam ya karantar da mu hakika ya gamsar Allah ya kara sanya albarka cikin abinda malam ya karantar da mu ya ba mu ikon dabbaka abubuwan da ake bukata mu dabbaka domin mu gudu tare mu tsira tare hakika kamar yadda malam ya ambata manyan tuwasu guda uku waɗanda suke kawo rugujewar matasa da al'umma baki daya malam ya ambata mana abubuwa guda uku na ɗayan su jahilci na biyun su bujirewa Allah subhanahu wataala na ukun su shine zaman banza ko waɗannan su ne abubuwa uku manya tuwa su guda uku da malaya ambata gaba ɗayan su suna iya dunkuluwa a cikin Allah abin nan abin da Allah subhanahu wataala yake ce mana wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatina farasita wa kadhalika al-yawma tusa duk wanda ya bujire ma Allah to hakika zai hadu da rayuwa mai kunci tun daga nan duniya kuncin rayuwa da ake fama da shi ba abin da ya jawo mana wannan sai bujirewa ga Allah. Bayan mutum ya shiga cikin kuncin rayuwa a duniya, a ran tashin alkiyama kuma Allah subhanahu wataala ya tada shi makahu, ko ba komai aka ce an tada mutum makahu a ran tashin alkiyama ai an gama. Daga nan sai mutum ya ce, ya Ubangiji, dan me ka tada ni makahu bayan da ina gani? Allah ya ce, kamar haka dinka sakonninmu suka zo maka, kai watsi da su, kai ma haka yau za a yi watsi da kai cikin wulakanci da kaskanci. Allah shi kare mu. Yan uwa musulmi, mu kula. Malam ya ambaci abubuwa wanda ni kiyaye guda tara, waɗanda suke cikin tafsirin da yayi na abubuwa da ke ruguza al'umma. Na farkon su shine shirka. Na biyu, saba wa iyaye, wanda yake tun daga nan duniya mutum zai fara dandanar kudarsa. To wannan kam tabbas haka ne. Akwai malaminmu dattijan arziki, Allah ya ji kanshi da rahama, Malam Alhatu Ahmad, wanda aka sanya sunan masallacinmu a Daha As-Salafi, yake ce mana, idan ka ga mahaukaci dauke da kaya niki-niki, to in ka biya abin nan tarihin shi, iyayensa ya wulakanta. Duk mahaukacin da ka gan shi yana dauke da kaya a ka, kaya a baya, kaya a ina ne, yana tafiya da shi niki-niki, to alhakin iyaye shi ya dauka. Kaga ya tabbatar da abin da malam ya ambata. Saboda haka ne, ‘ya’ya mu ji tsoron Allah. Idan dai bata kure mana ba, muna da sauran ɗaya ko biyu, mai ta istighfari sannan kuma mu lallaba da ɗayan, don mu samu rayuwarmu mu ma ta yi kyau, ƙarshen mu ya yi kyau. Allah ya azurta mu da ƙarshe mai kyau. Ya ce akwai shirka, akwai saba wa iyaye, da shaida ƙarya, wanda ƙarƙashin shaida ƙaryar nan malam ya yi tafsiri sosai da su. Ni zan ɗan ƙara ne da wani abin da na ji ɗaya daga cikin ɗalibanmu ta ambata. Yarinya ce a shekarar 2021 tana FS2, sai mahaifiyarta ta ingiza ta kokarta abinda ta taimaka mata, ta daure mata gindi, ta je ta yi jarabawa a wuraren da ake kira Satanic Center, ba Miracle Center ba ne, Satanic Center. Ko da ta je ta samu abinda take so ta samu, aka ingiza ta, aka yi mata hanya ta tafi EVU, aka kuma yi kokarin samu mata medicine. Ta fara tafiya a gurgurce, ana tafiya ne sai shekara kuɗi suka yi, ta ce kai ba za ta iya ba. Ta dawo ta nemi yarona wanda yake yana nan umra suna karantarwa, cewa dan Allah ya bani za ta yi jam 2021, yanzu muna 2025, shekara hudu ko? Rashin haƙurin shekara ɗaya ya yi mata sanadin asarar shekaru hudu. Yanzu za ta sake rubuta jam domin, ko kuma ta rubuta jam, ban san abin da sakamakon ya bada ba. Ta rubuta jam domin za ta dawo shekara mai zuwa ta nemi fresh admission. Ta ga sauri ba wurin zuwa ko? Saboda haka nan iyaye, musamman iyaye mata, a kula da wannan. Wani lokacin iyaye mazan ma ba sani ba, za a san yadda za a yi a biya, a yi kulla-kulla ana sauri, wai mutum ya yi ya gama makaranta. Ta yaya za ka yi jumping? FS3. Saboda ana sarfe da aure da wuri. Saboda haka nan wannan ƙarya ɗin nan, shaidar ƙaryar nan mu kula da ita. Malam ya yi tafsirin shi sosai, ya dai faɗi mana maganan change of abin nan, date of birth ko? Bai mana magana a kan indigenship ba. Yawwa, to Allah ya sawwake. Sai zubar da jini, kisan kai, Allah ya sawwake. Sihiri, shine na biyar sai barin sallah bin maza madugo da zina wani ya so a yi a karasa na goma to Allah bai kaddara ba Allah ya ba mu fita to daga dan abin da na dan taso shin waiwaye matashi matashi shine mutumin da ya wuce shekarun yarinta ko amma bai kai shekarun suka ba ta kamar shek dasta sai mu ce matakin dattawa ina fata a fahimta saboda haka nan Allah ya kara mu shekaru albarka Allah ya kara mu dattawa albarka sai matashi abin alfaharin kowace al'umma ne in an ilmartar da shi an kuma tarbiyyantar da shi tarbiyya ne kwarai abin alfahari ne domin da shi ake ginin tubalin ci gaban al'umma gudunmuwar matashi wajen ci gaban al'umma al'ummarta tana da muhimmancin gaske musamman idan an ba shi kyakkyawar tarbiyya komai ilimin mutum idan bai da kyakkyawar tarbiyya to matsala ne a cikin al'umma idan aka ba shi ilimin addini cikakken ilimin addini tare da tarbiyya kyakkyawa ya tsotsi ilimin a hannun malami mai nagarta to insha Allah za ga an gina al'umma nagartatta da ita Allah ya sa mu dace ce matashi na iya zama mai amfani mai jawo alkhairi ga al'ummar sa ko kuma mara amfani mai cutar da al'ummar sa Allah ya raba mu da matasan da za su jawo mana matsaloli a cikin al'ummar mu waɗanda yake ka kamar a yanzu zaka ji ana cewa wani matashi ya tsallake kasar nan yana ta zagin malamai ana amfani da shi wajen rusa al'umma a matsayin shi na dankon gida Allah ya sauke saboda haka nan muna fata Allah ya ƙara albarka gare mu ya ƙara albarka ga rayuwar mu ya mana kyakkyawan ƙarshe naga jagora ya miƙe to lokaci yayi saboda haka nan ina mai tsayawa a nan da cewa Allah ya ƙara mana albarka baki daya ya sa ƙarshen mu kyau akar maka Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Sheikh Usman Bala Bakori da Tudun Jukun ɗaya daga cikin shugabanni na wannan kungiya ta jama'atu Zatul Bidawa Iqamatu Sunna da ya gabatar da taliki kuma ya daɗa fito da abubuwan da dakta ya yi mana karatu a ciki fili matuƙar gaske Allah ya saka da alkhairi Sheikh kamar yadda kusan ya sunantu dukan inda aka gabatar da waɗannan muhadarori tana tafi da tawaga na malamai duk da a wannan shigowan akwai hanzari na cikin jagororin ko kuma jigogi a cikin wannan tafiya din kamar Sheikh Abubakar Jumare Gidado wanda munasabar tafiya ya yi iya kokari ya zamanto ana tare da shi a nan da kuma shauran shugabanni Allah ya kiyaye mana hanyarsu ya dawo mana da su lafiya cikin wadda ake tare da shi a yanzu wadda kuma jigo ne a cikin wannan program din muhadarorin da aka gabatar shugaban kwamiti na shirya semina na kungiyar jama'ati Zaratul Bidawa Iqamatu Sunna na wannan gari Dr. Yahaya Umar Abdullahi wanda aka fi sani da Dr. Yahaya Kudus limamin masallacin Juma'a na Alhaji Damba Misa'a Allah ya gafarta mishi zai mana tsokaci dangane da wannan muhabara da ya gabata a madadin dukkan shugabanni na wannan shiri gabaki daya na'am Sheikh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahmansa da jin kai ya nufi muka tattaro a wannan masallaci mai albarka dan sauraron wannan darasi mai matukar muhimmanci da tasiri a wannan lokaci. Muna masu majuna fatan alkhairi da kuma fatan yadda muka taru a wannan wuri Allah madaukakin sarki ya tattara mu a gidan aljannar Firdaus baki daya. Malam da ya jagoranci wannan tunasarwa da fadakarwa Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi, Malam Bala da ya mana ainihin ta'aliki Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Sannan a takaice ya ku ƴan uwa, idan muka dubi halin da muke ciki a yau da kuma irin nasihan da malam ya mana, babu wani gaba ko wani fage wanda malam ya samu daman tabawa ko tattaunawa face ga duk mai hankali ya san cewa wannan matsalan akwai ta a cikin al'umma. Don haka muna da kalubale wanda yake babba, shine irin waɗannan darussa da malam yayi na tabbatar ba yau aka fara jin su ba, wannan tunasarwa ne da fadakarwa. Muna jin su a darussan mu na yau da kullun a cikin masallatan mu, domin daga cikin abinda Allah ya albarkaci masallatan mu shine zaka samu suna da darussa mabambanta. Inda giza ke saka shine tabbaka abinda aka karanta, sanya shi a cikin aiki. Cikin muhadarorin da aka yi a baya akwai cikin dattawa wanda ya mana wani ta'aliki mai ban kai, yake nuni da cewa ahlus sunna a da ba da baki ne ake gane su ahlus sunna ba, a me ake ganewa? A aikin su. Da haka ya kamata mu tashi daga duniyar karatu kawai, mu dawo cewa za mu yi karatu hada da mai aiki. Wannan shine wasiyan da babban malami uba ga ahlus sunna gaba daya, babban malami Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama, kullun yana fadin cewa karatun hadisi da aiki da shi. Da haka dole sai mun dauko waɗannan abubuwa mun sanya su a cikin aiki, sannan ne za mu samu mafita dangane da al'amuran. Amma in ba haka ba, ana nan kaman gyaran Najeriya, kowa yazo zai gaya maka yadda za a gyara Najeriya, haka ne ko ba haka bane? Amma kuma sai ka rasa lokacin da ya samu daman gyaran, kuma sai a nime shi a rasa, sai ga lokacin da yake magana kafin ya je ba shi bane a yanzu kuma da yaji. Me yasa? Saboda tun farko ba mu saba mu ji abu kuma mu gyara ba, mu ji abu mu dabbaka shi ba. Shi yasa lokacin da muka kai irin matakin da ya kamata mu dabbaka waɗannan abubuwan ba ma iya dabbakawa, don tun farko ba faro ba. Saboda da wannan ni sakon da nake da shi a madadin shugabanni, waɗannan darussa da ake bi lungu da sako da unguwanni, dama ba ba a jin su ba, sai dai wani uslubi ne na isar da su na daban, da kuma ƙara tunasarwa da ƙarfafan malamai wanda suke yi a yankuna daban-daban. Sannan kuma mu yi ƙoƙarin jawo hankalin junanmu, mu ɗauko waɗannan darussa mu sanya su a cikin aiki. Abinda malam ya kawo kusan guda 7 zuwa 9 kamar yadda malam ya tantance mana, wallahi duk wanda yake wannan wurin kuma ya saurara da idan basira, ya san cewa al'umma suna cikin fitina, domin ba wata gaba cikin gabobin da malam ya kawo face wannan abin yana faruwa a cikin al'umma. Ba wata unguwa da za a tsallake waɗannan abin face a cikin unguwan abin na faruwa. Kun ga ashe muna da aiki sai mun tashi mun yake su. Malam ya faɗi babban abin da ke rusa al'umma shine sabon Allah. In har akwai sabon Allah a cikin tafiya, to tabbas al'umma babu inda za su ci. Kuma duk abubuwan da ya lissafo mana mafiya rinjayen su sabon Allah.
ayoyi da dama sun yi ishara a kansu, ayoyi da dama sun yi nuni zuwa ga waɗannan abubuwa da nuninsu da kuma yadda suke. Wanda in mun ce za mu ɗauki ɗaiɗaikunsu za mu ja lokaci ne kawai, ya zamto mun sake maimaita abubuwan da malam ya faɗi. Amma dai ni abin da nake so shine irin waɗannan saƙonnin mu rinka tashi da su a zuci, sannan kuma mu tashi da su a aiki. Kuma wannan aiki zai fara daga ɗaiɗaikunmu ne. Yanzu kowa ya koma gidansa ya duba ya zai yi ya fara gyara gidansa. Tasgarorin da ake samu a gidajenmu ya za mu yi mu toshe irin waɗannan kafafen. Yanzu malam ya buga mana misali da yake malami ne mai koyarwa. In kuka lura lakcin shi ya ta bayani akan abubuwa da suka shafi matasa da ɗalibai maza da mata da sauran makamantan wannan. Sun sani ba ba su sani ba. Malam ya sani akwai lokacin da aka dinga tara ɗalibai, masu bincike ashe wai wasu ɗabi'a ne ɗalibai suke da shi sai ɗaliba kawai ta sako hijabi ba riga. Kila kun bayyana wannan ne kyau. Aka samu wasu ma'aikatan tsaro suka yi bincike suka gano haka. Kawai tana shigowa makaranta sai a ce ki je office ana neman ki. Tana shiga sai a tura malama daga hijabin ki ai ba riga a jikinta. To kun ga duk irin waɗannan suna nan birjiti. Kenan mu iyaye daga gida sai mun sa ido. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Ana maganan matasa ne. Dukkaninku masu kiwo ne. Kuma kowannenku za a tambaye shi dangane da kiwon da aka ba shi. War rajul ra'in fi ahli baitihi. Annabi yace lalle mutum mai kiwo ne a gidansa, akan iyalansa, wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Kuma ranan tashi alkiyama za a tambaye ka dangane da iyalanka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Mace ma mai kiwo ne a gidan mijinta, wa mas'ulatun 'an ra'iyyatiha. Ita ma za a tambaye ta dangane da kiwon da aka bata. Saboda haka muna fatan Ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka ma malam da alkhairi da irin wannan fadakarwa mai shiga jiki da shiga saƙuna da kuma dukkan wani lungu da ya kamata a ja hankalinmu a kansa. Malam ma da ya mana taliki Allah ya saka da alkhairi a kwamitin masallaci da 'yan unguwa gaba daya da suka tarbi baki suka yi ta kokari aka yi ta kawo abubuwan sha yadda kuka shayar da mu ruwa. Allah ya shayar da ku ruwan zanjabil na aljanna insha Allah ta'ala. Duk waɗanda suka bada gudunmuwa wurin wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi. In masu yaɗa waɗannan karatuttuka da yawa suna ta kira, wasu daga Lagos, wasu daga Abuja, wani daga Sokoto, abokina ko da yaushe yana bin karatu ne. Duk gaban da aka yi sai ya ce mun ya ji karatun kowace rana. Wannan duk ƙoƙarinku ne, ba kuma biyan su ake yi ba, su suke da wainiyan komi da komi da kansu. Ubangiji Allah ya biya ku da gidan aljannar Firdausi. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Saura masu bi suna ainihin bibiyan duk inda za a yi karatu don su kasance a wurin karatu, su kara ma karatun karfi, su kuma bada gudunmuwan da ya kamata. Kowa Allah ya biya shi da gidan aljanna. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Dr. Yahaya Umar Qudus, Allah ya saka da alkhairi, da ya tattare mana gaba daya, in ce tabarmin zaman gabaki daya, Allah ya saka da alkhairi. Ya yi jawabai na godiya a karki. Kusan ina ga zan mika abun magana ga shugabanci na wannan masallaci, ya zamanto su ne za su yi mana murfin wannan zaman.